واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah madaukin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan safiya ta Laraba 11 ga watan Sha'ban Hijira 1445 wanda yazo daidai da 21 ga watan 2 shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da karatun mu shi wannan littafi mai suna Kitabu Tauhid alladhi huwa haqqul lahi 'alal 'abid wallafar al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kuma wannan shine darasi na biyu a wannan littafi bayan mun kammala littafi na farko khus aqidataka min al-kitabi wa sunna wala shi babu fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub wannan babi zai bayani akan falalar tauhidi da abinda tauhidi yake kankarewa na daga zunubai To wannan babu ya game tauhidi tare da dukkanin nau'o'insa guda uku tauhidi na rububiyya da uluhiyya da kuma tauhidin asma' wa sifat yana daga falalan tauhidi yana kankarewa zunubai shi yasa malam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kulla wannan babu yace babu fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub ba'a wa ma yukaffiru min adh-dhunub da haka wannan ma'anan dai babin shine babin falalan tauhidi da bayanin zunuban da tauhidi yake kankarewa shi tauhidi yana kankarewa zunubai gaba daya ba yana kankare wani bangaren zunubai ya bar wasu ba gaba daya zunuban bawa Allah ke yafewa a dalilin tauhidi saboda shi tauhidi hasana ne mafi girma aikin lada mafi girma babu wani aikin da za a samu yardar Allah babu shi ba wanda yafi tauhidi ba wani aikin da yafi tauhidi falla gurin Allah dan haka babu wani aiki da zunubi wanda shi tauhidi baya kankarewa to a takaice dai abin da zai mana bayani da ayoyi da hadisai game da falalar tauhidi da kuma zunuban da tauhidi yake kankarewa wa qaulin lahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin al-aya suratul an'am وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة alama kana min al-amali akhrajahu walahu ma fi hadisi itban fa inna allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala qala musa ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi قال قل يا موسى لا اله الا الله قال ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات سبع وامرهن غيري والارضين سبع في كفه ولا اله الا الله في كفه ما لت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة wannan sune a ita ce aya da hadisi da malaika a wannan babu aya ta farko a suratul an'am Allah ta'ala ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin asiyakin kisar annabi Ibrahim alaihi salam yanda yayi ta muhawara da mutanansa masu bautar rana da wata da taurari karshe dai ya nuna musu ba wani mai cancantar bauta sai Allah to shine Allah ta'ala yake tambaya فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون wannene daga cikin bangarori guda biyun nan yafi cancanta da samun aminci amintuwa daga azabar Allah in kun kasance kuna sani to wannan aya Allah sai yake bada amsa su wane ne masu samun aminci a nan duniya da kiyama Allah ya ce alladhina amanu sune wadanda suka yi imani ba na suka gaskata da zukatansu suka tabbatar suka yi furuci da harsunansu suka yi aiki da gabbansu domin shi imani ya kunshi qaulun wa amalun wa i'tiqadu furuci ne harce da aiki da gabbai da kuma kodari a zuciya shine abin da imani ya kunsa yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya imani yana karuwa da karuwar ayyuka na da'a yana raguwa kuma da ayyuka na sako to wanda suke samu aminci daga zabar Allah sune wadanda suka yi imani ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا بس قوريا إيمانهم واتو إيمانهم توحيدهم بس قوريا شي بظلم تزالن شبا الظلم أنينا نفهم الشرك واتو شركة ومن الله تعالى فدا إن الشرك لظلم عظيم للي شركة ظالن شي نمي جرما تو بس قوري إيمان الناس دا شركة با إتا شركة ظالن شي ني دوم أنا ظالن شي شي ني وضع الشيء في غير محله في غير موضعه اجي ابو با قربن سبا داك ان كرا شركه da suna zalunci ne saboda sanya ibada ne ba a gurbin ta ba juyar da ibada ga wanda bai cancanci ibada ba shine mafi girman zalunci shi yasa ake kiran shirka da zalunci mafi girma to dan da suka yi imani ba su cudanya imanin su ba su gauraya shi da shirka ba ulaika lahumul amnu to wadannan sune da samun cikakken aminci nutsuwar zuciya da kuma gushewar dukkan wani abun tsoro nan duniya da lahira shine ma'ana al'amnu wadanda suka yi imani bas kaure ibadan su da shirka ba sune ma su cancantar samun aminci daga azabar Allah samun nutsuwa samun kubuta daga dukkanin wani abun tsoro nan duniya da lahira Allah ya samu a cikin su wahum mutadun kuma su ne waɗanda Allah ke shiryar da su zuwa ga hanya mai kakkiya masu tabbata a kayanta wan ubadata bin samit radiyallahu anhu sai hadisi ma da ya kawo daga ubadata dan samit Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace daga ubadata ibn samit ibn qais al-ansari al-kazraji wannan sahabi ne mutumin madina kuma ya fito daga kabilan kazraj abul walid al-kunya sake nan yana daga cikin wato mutanen madina ya rasu hijira tana da shekara 34 a lokacin shekarun sa 72 wasun ce ya rayu har lokacin khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara musu yadda to bada dan sami ya ruwaici hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsiya da aminci Allah sabbata a gare shi yace man shahida alla ilaha illa Allah duk wanda ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma shaida cewa man shahida alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la duk wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana yadda da kalmar shahada ya furta ta da harcen sa ya san ma'anarta kuma ya aiki da abin da kalmar take ta kunsa a fili da kuma a boye ba ana nufin kawai fadin kalmar shahada abinda ake nema ba sai mutun ya fade ta da harcen sa ya san ma'anarta kuma yayi aiki da abinda take hukuntawa wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ya sheda cewa annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne wannan ita ne kalmar shahada cikakkiya bangare guda biyu sheda ba muta daga siya sai Allah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne wanda wannan ma ya kunshi manzon Allah da'a cikin duk umarnin da ya bayar da gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin labarai da ya bayar da nisantar duk abin da ya hana ku mai tsawatar kuma kar abauta ma Allah sai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to duk wanda ya yarda da wannan kalmar shahada wa anna Isa Abdullahi wa rasulu kuma yadda cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da nasara suka dauka ko so a wajen su annabi Isa da ne ga Allah subhanallah sabanin yanda kuma su nasara suka dauke shi a wajen su kuma menene matsayin annabi Isa a wajen nasara a wajen yahudu kai so nasara sun wuce iyaka sun dauke shi matsayin abin bauta dan Allah to yahudu kuma menene matsayin annabi Isa a wajen su zuwa wajensu sun faɗi mummunar magana game da mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam saboda hanyar da yazo Allah ta'ala cin ikon sa an haifi Annabi Isa ne ba tare da uba ba to suka jingina masa cewa suka jingina mahaifiyarsa botanan azima kiran ƙarya mai girma suka kira shi da suna waladu baki wai dan Allah ya sauwake gaba da fatiha an ji ba haushe ko maganan ba dadin fada suka jefe ta da kazafi wai ta wannan hanya yazo to kaga mu musulmai sai Allah ya ce kuma muka yadda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ko bai zo ta mummunar hanya yanda yahudu suke zargan sa ba shi yasa cikin Allah da ke haka yato irin munanan maganganun sai ya ce wa qaulihim ala maryama butanan azima da fadan su ga maryama mafi annabi Isa kiran ƙarya mai girma to amma sharadin shine wanda ya sheda annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama kuma yadda cewa shi annabi Isa kalmar Allah ne wanda Allah ya jefa ta zuwa ga maryama alaiha salam ma'ana Allah halice shi ne da kalmar nan kun bidoni abi da wannan kalmar Allah halice shi da kun Allah halice shi yawa Allah ta'ala ambata a suratu Ali Imran khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun annabi Adam kenan alaihi salam to shi ma annabi Isa alaihi salam Allah ta'ala ambata cewa kun fayakun da wannan kalma Allah ta'ala halice annabi Isa alaihi salam to kai da cewa kalmar Allah ne da ya aika wannan kalma zuwa ga annabi Isa zuwa ga Maryama alaihi salam ta wasidan malaika Jibril shine alqaha ila maryama ya arki ya aika wannan kalma zuwa ga ita maryama ta wasidan malaika jibril wa ruhun minhu kuma yadda cewa annabi isa alaihi salam wani ruhi ne daga cikin ruhi rayuka da Allah ta'ala halitta wani ruhi ne daga cikin rayuka da Allah ta'ala ya halitta ba daga bangare na ubangiji ba mu gane wannan da kyau wal jannatu haqqun kuma ya sheda cewa aljanna gaskiya ce ya yadda da aljanna duk da al'amari ne na gaibu domin har yau ba wanda ya je gano aljanna ya dawo ko akwai manzo Allah ne kadai zuwan sa mi'raji Allah ya nuna masa aljanna da wuta to ba mu a wajen mu aljanna da wuta duka gaibu ne imanin ka da Allah shi zai saka yadda da akwai aljanna ko wuta to ya yadda cewa aljanna gaskiya ce wannan haƙƙon kuma yadda cewa gaskiya ne da aljanna da wuta duka Allah ya riga da ya kintsa su tuntuni da ba ko ƴan bid'a suke ganin wai aljannar ba a yi ta ba tukuna sai kiyama ta tashi za a je a yi construction na aljanna wannan mummuna aqida ne ko wutar ma babu wasu kore ma gaba daya duk wanda ya ƙareta aljanna kafiri ne duk wanda ya ƙareta wuta kafiri ne wanda ko yace yanzu babu su sai a gaba za a yi su dan bid'a ne kai so ake ka yadda aljanna gaskiya ne tabbatacciya ne kuma tuni Allah ya riga da ya tanade ta saboda nassin Qur'ani Allah ta'ala da yake magana aljanna sai yace uiddat lil muttaqina an riga da an tanade ta Allah ya shirya ta ga bayi masu kiyaye dokokin sa wuta kuma sai yace uiddat lil kafiri an kintsa wuta an tanade ta domin kafirai to da haka sharadin shine ka yadda aljanna gaskiya ne wuta ma gaskiya ne to duk wanda ya bada ya yadda da wadannan adkhalahu llahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna. Allah ya sa mu a cikin su. Alama kana minal amali. A bisa abin da ya kasance a kayinsa na daga aiki. Me wannan yake nufi? Ma'ana koda yana aikata wasu zunubai wanda ba shirka ba, Allah zai sa shi aljanna. Wannan hadisi wato koda akwai zunubai tare da shi, alama kana minal amali aywa in kana lahu dhunuban duna shirk. Koda kuma mutum ya mutu yana da zunuban da ba shirka ba, in dai ya sheda da waɗannan abubuwa da aka ambata, to Allah zai shigar da shi gidan aljanna. Kaga wannan yana nuna mana mai falalar tauhidi, ashe a dalilin tauhidi ana samun kafaran zunubai har ma a samu aljanna. Koda ku akwai wasu laifukan da ba shirkan ba, dalilin kyakkyawan tauhidi bawa zai samu rahmar Allah. Kaga wannan hadisin shine munasabarsa da wannan babi, bayanin falalar tauhidi da abin da yake kankarewa na nazurbai. Qala yace wa lahu ma fi hadisi itba'an. Bukhari da Muslim suna da ruwaya cikin hadisin itba'an, saboda wancan ruwa an ce akhrajahu, ma'ana Bukhari da Muslim suka fitar wannan hadisi. Wa lahu ma damir yana kuma zuwa gawa Bukhari da Muslim suna da ruwaya dukan su su biyu fi hadisi itba'an, a cikin hadisin itba'an. Ibn Malik ibn Amr al-Ajlani al-Ansari shi ma na cikin mutanen Madina, sahabi ne mai daraja ya rasu lokacin khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Fa inna Allah lalle Allah harrama 'alan nari ya haramta wuta man qala la ilaha illa Allah, duk wanda ya faɗi la ilaha illallah Allah haramta shiga wuta. To amma ba faɗan nata ne abin neman ba, sai mutum ya faɗe ta da harcensa, ya yadda a zuciyarsa, kuma yana aiki da gabansa abinda kalmar shahadar ta kunsa, to Allah ya haramta shi a wuta, ba shi ba wuta, babu rabon wuta tare da shi. Allah ya sa mu a cikin su. Yabtaghi bidhalika wajha Allah, wato yana neman yardar Allah da hakan. Ya faɗi wannan kalma ne da ikhlasi, yana neman sakamako gurin Allah. Shine ma'ana yabtaghi bidhalika wajha Allah, yana mai neman yardar Allah da faɗin wannan kalma. Ma'ana ya faɗe ta ne tare da tsarkakewa niyya, neman yarda ko neman sakamako a gurin Allah. Wa fi hadisi Abi Sa'id al-Khudri, ya zo shi hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. An rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yarda, daga manzo Allah tsiya da amincin Allah tabbata a gare shi. Qala yace qala Musa, Annabi Musa alaihi salam yace ya Rabbi ya Ubangiji, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi, ka sanar da ni wani abu, ka gaya min wani zikiri, ka sanar da ni wani zikiri na musamman da zan riƙa ambatanka, ina yabo gare ka, ina gode maka da shi. Wato ya nemi a bashi wani zikiri na daban, special, na riƙa ambatanka kuma ina roƙonka da shi, ina tawassuli zuwa gare ka dan ne addu'a da wannan zikirin. Qala sai Allah ta'ala ce qul ya Musa la ilaha illallah, yace ya Musa ka ce la ilaha illallah, ka riƙa faɗin wannan kalma a matsayin zikiri ko yabona ko addu'a da za ka riƙa yi kana neman tsari zuwa gare. Qala sai Annabi Musa alaihi salam yace ya Rabbi ya Ubangiji, kullu ibadaka yaquluna hadha, ai duk bayinka suna faɗin wannan addu'a wannan zikiri. Ba'ana sai ya nemi a bashi wani zikiri ne na daban, ba wanda kowa da kowa yake ya sani ba. To shine Allah ta'ala ci wannan hadisi na Al-Qudsi dan ya bayyana wa Annabi Musa alaihi salam falalar wannan kalma ta tauhidi. Sai yace masa ya Musa law anna samawati sab'a, inda a ce sammai din nan guda bakwai, wa amuruhunna ghairi, da waɗanda suke zaune, amuruhunna ai sakinuhunna, mazauna sammai din, minal mala'ika wa ghairihim siwallah, kama daga mala'iku da ma wasunsu koma bayan Allah. Su ake nufi da amurhunna, mazauna sammai ɗin nan guda bakwai. Kowace sama a cike take maƙil da mala'ikun Allah. An gane wannan ko? Akwai wani hadisi wanda Imam An-Nawawi ya kawo, yace aqatis sama'u wa huqqa laha an tahutta, yace sama ta yi ƙara kuma ya kamata ta yi wannan ƙara. Yace babu wani gurbi da za ka ɗora yatsunka guda huɗu haka, ba wani space, face akwai mala’ika ya yi sujada yana tasbihi ga Allah tun daga sama ta ɗaya zuwa ta bakwai. Da haka shi ne ambacewa wa amurhunna, da mazauna wannan sammai ɗin, kama daga mala’iku da ma wasunsu ko? Ghairi, Allah ya ce banda ni. Me yake nuna mana kenan? Allah yana ina kenan? Kaga sai yace wa amuruhunna ghairi, in banda ne, inji Allah. Wal ardina sab'a, da kuma kasai guda bakwai. Kasai guda bakwai fi kifatin, inda za a dora su a ainihin wato tafi ɗaya na ma'auni, a ɗauko sammai bakwai da duk wanda ke zaune a cikin wannan sammai bakwai, da kasai bakwai da duk wanda ke zaune a cikinsu, in banda Allah maraukin sarki, a ɗora su fi kifatin, a tafi ɗaya na mizani na sikeli. Wa la ilaha illallah fi kifatin, a ɗauko kalmar la ilaha illallah a ɗora ta a tafi guda ɗaya na sikeli, ma'ana za a yi wayin nasu a kwatanta nauyinsu. Allah ta'ala ce malar bihinna la ilaha illallah ay rajahat alayhinna, rujihat alayhinna, sai wannan kalman shahada ta la ilaha illallah sai ta rinjayi sammai bakwai ɗin nan da duk wanda ke zaune a cikinsu, da kasai bakwai da duk wanda ke zaune a cikinsu, wannan kalman shahada sai ta rinjaye su. Kaga wannan ma yana ƙara nuna mana me falalar wannan kalma ta tauhidi. Nauyinta a ma'auni ranar kiyama ya fi nauyin sammai bakwai da duk wanda ke zaune a cikin sammai bakwai, da kasai bakwai da duk wanda ke a cikinsu. Wannan na nuna falalar kalmar tauhidi ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala Tirmidhi, arwaya ta Tirmidhi, wa hassanahu, kuma ya ce hadisi ne hasan, wato hadisi mai daraja ta biyu kenan ko? Bayan daraja na farko shi ne sahih, sai hasan. Ana Anasin ya samu wani hadisi daga Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara musu yadda. Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, Anas ɗan Malik ya ce naji manzo Allah ya da miki Allah sabbata gare shi yana cewa, ya bana Adam, ya kai ɗan Adam. Suwa kenan? Mutane gaba ɗaya. Kullukum min Adam wa Adam min turab, dukkaninmu daga Annabi Adam muke. Shi ko Annabi Adam daga ƙasa Allah halitta shi. Allah ce ya kai dan Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, inda zaka zo min da zunubai. Khataya jam'u khati'atin, zunubai, da zaka zo min da zunubai cikin ƙasa. Qurabil ardi ay mil'uha aw ma yuqarabu mil'uha, cikin ƙasa ko abin da ya kusa ya cika ƙasa. Kaje wa Allah da tarin zunubai ya cika duniyan nan ko kusa da cika duniya gaba daya. Sun malaƙita ne, sannan ka gamu da ni, la tushrik bi shay'a, ba ka haɗa ni da kowa a wajen bauta ba. Ga lodin zunubai, amma kuma ga tauhidi mai kyau, babu shirka. Allah ta'ala ya ce la'ataituka bi qurabiha maghfiratan, ya ce zan zo maka da cikin ƙasar na gafara, wato zan suturce ma laifukan da kai gaba ɗaya, na shafe su gaba ɗaya, inji Allah. Haga wannan na nuna mana me girman lamarin tauhidi. Mafhumu hadisin, a shaida mutum zai je wa Allah ga tarin ayyuka na lada, ya yi ta abubuwa na alheri, sadaka ne, zumunci ne, zakka ne, hajji ne, sallah ne, azumi, amma sai ya je da shirka kuma. Me zai faru? Ba ruwan Allah da wani ayyukan nasa gaba ɗaya. Wannan shirkan sai ta tarwatsa wannan ayyukan da ya nalada gaba ɗaya, rasa. Kaga hatsarin shirka ko? In an je da tauhidi mai kyau, ko da an je da tarin zunubai, akwai fatan Allah ya yafe, ya kau da kai ga wannan zunuban, ya rufe su, ba ya samu tsira. Idan kuwa da za a je wa Allah da tarin ayyuka amma ga shirka, to ba ruwan Allah da wannan aikin. Ita shirkan za ta rusa aikin ne gaba daya. Kuma Qur'ani tuni ya gaya mana, yawwa la'in asharakta la yahbatanna amaluka, inda mutum zai yi shirka to duk da ayyukansa sun lalace. Walau ashiraku la habita anhum ma kanu amalun. To da haka wannan hadisi da malaye kawo dai duka suna magana a kayan falalar tauhidi, da yanda tauhidi yake kankarewa zunubai. Allah ce mace mu, Allah ba mu ikon ne santan shirka. Fihi masail, a ci wannan babu akwai masaloli. Al'ula, mas'ala ta farko, sa'atu fadlillah, yalwar falalar Allah. Ma'ana falalar Allah tana da fadi, tana da yawa. Shi yasa aka je da tauhidi mai kyau, ko da aikata zunubai Allah sai ya kauda kai, sai ya yafe. To ma'anan fa ba lasisi aka ba mu tace an dai mana tauhidi kawai bari mu je mu abin da muka da ba. A'a, ai shi kyakkyawan tauhidin shi zai hana ka ayyuka na sabo ko? Duk wanda yake tsoron Allah ba zai je yi zunubin ba. To amma idan aka samu zunubai saboda rauni na dan Adam, sai aikata laifukan, amma ga tauhidi mai kyau, to ana sa ran Allah ta'ala zai yafe masa bisa mashi'arsa, ganin damar Allah. Don ba kowa ne zai gamu da Allah da zunuban da tauhidin Allah yafe masa ba. Saboda faɗin Allah da yace wa yaksuru ma duna zalika liman yasha, yana yafewa zunuban da ba su kai shirka ba, amma sai yace liman yasha, ga wanda Allah ya so. Saboda ko wanda zai gamu da Allah da zunuban, Allah ya masa azaba gwargwadon laifukansa, daga baya kuma Allah ta'ala ya kai shi aljanna da falalarsa. As-saniyatu, mas'ala ta biyu, kasratu thawabut tauhidi inda Allah, mun fahimci yawan ladan tauhidi a wajen Allah. As-salisa, mas'ala ta uku, takfiru ma zalika dhunubi, kankarewar shi tauhidi tare da hakan ga zunubai, tare da yawan ladansa kuma yana kankarewa zunubai. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, tafsirul aya, tafsirul ayan nan a ta 82 allati fi suratul an'am, wanda ke suratul an'am shi ne farin Allah ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin. Mun ji bayanin wannan aya, sunan da suka yi imani bas tudanya imanin su da shirka ba. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, ta'ammulul kamsil lawati fi hadisi itban, lura da abubuwan nan guda biyar na hadisin itban ibn Malik, cewa wanda ya shaida wa bauta daga siya sai Allah, shi kadai bai da abokin tarayya, annabi Muhammadu bawansa ne, manzansa ne, annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, kuma kalmar Allah ne da ya aika ta zuwa ga Maryama, kuma ruhi daga gare shi, daga ruhin da Allah ta'ala halitta, kuma aljanna gaskiya ne, wuta gaskiya ne. Su ne abubuwa biyar da yake magana akai. Allah zai shigar da shi aljanna koda kuwa yana aikata wasu laifuka wanda ba shirka ba. As-sadisa, mas'ala ta shida, annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadis itban, cewa kai mai karatu idan ka hada tsakaninsa da hadisin itban, wa ma ba'adahu, da abin da ya biyo bayan sa, tabayyana laka ma'ana qauli la ilaha illallah. To bayanin ma'anan fadl la ilaha illallah zai bayyana gare ka, bai kawai fadin ta da harshe ake nema ba, dole sai an yi aiki da abin da wannan kalma ta hukunta. Wa tabayyana laka khata'ul magarurina, kuma kuskuren waɗanda suke ruɗaɗɗu zai bayyana gare ka, wanda suke ganin kawai faɗin kalmar ya wadatar. Duk abin da mutum yake matuƙa yana la ilaha illallah shikenan, wannan akwai ruɗi a nan gurin. Allah tsare mu. As-sabi'a, ta bakwai, at-tanbihu li shartil ladhi fi hadisi itban, tanbihi ko faɗakarwa game da sharaɗin nan da ke cikin hadisin itban ibn Malik. Me yayi wannan sharadin? Shine ya bi ta gibe zalika waje Allah, mutum ya faɗi kalmar shahadan ta da ikhlasi, yana neman yardar Allah da wannan faɗin kalma da yi, ba furta ta kawai da baki ba. As-samina, mas'ala ta takwas, kaulul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Mun fahimta daga wannan babi kasancewar su kansu annabawa suna da buƙatuwa zuwa ga tanbihi, faɗakarwa game da falalar la ilaha illallah. Idan aka ciro wannan, annabi Musa alaihi salam da ya nema bashi wani zikiri na musamman, sai Allah ya bashi la ilaha illallah. to kaga sai nemi bayani yace ai kowa ma cikin bayin ka suna fada sai Allah ta'ala masa bayanin karin bayani game da falalar wannan kalma ta la ilaha illallah ashe hatta annabawa suna buƙatar karin bayani game da falalar wannan kalma hatta sai a matsala ta tara at-tanbihu lirujhaniha bi jami'il makhluqati mun ji tanbihi game da yadda ita wannan kalma ta la ilaha illallah take rinjayar dukkanin halittun Allah ma anna kaseeran man yaqulu ha yakfu mizanuhu ta da cewa da yawa daga shi wanda suke fadin ta ma'aunin sa zai sako-sako a ranar kiyama Allah tsare shine wanda kawai fadin nata yake bai san ma'anar ta ba bai damu da aiki da ita ba kaga wannan shi ba zai samu wannan falalar ba amma wanda yake fadar sa ta da yadda a zuciya da aiki da abin da take hukuntarwa to shine wanda ma'aunin sa zai yi nauyi a ranar tashin alkiyama al'ashira ta goma annasu mun ji nasi qarara ala annal ardina sab'un kasamawat cewa kasai ma bakwai ne kamar sammai shi hadisi da yace wal ardina sab'u da kasai guda bakwai ashe kasama ta daya har zuwa ta bakwai yanda ake da sama ta daya har ta bakwai kasai ma guda bakwai alhadiya ashara mas'ala ta 11 annalahunna ummaran cewa sammai bakwai da kasai bakwai suna da mazauna sune ummaran mazauna a cikin su kama daga mala'iku da wasu halittun Allah as-saniya 10 ta 12 isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya tabbatar da sifa ga Allah ta'ala sabanin masu aqida ta asha'ira kaga wannan babu ko wannan hadisi ya tabbatar da sifa ga Allah wace sifa ne ya tabbatar anan wajhullah da yace yabtagi bi zalika wajhullah yana neman fiskar Allah yana mai ikhlasi kenan to kaga wannan ana tabbatar da sifa ne ga Allah yanda Allah ya ambatawa kansa ba tare da korewa ba tare da kamantawa ko musaltawa ba as-salisa 10 ta 13 annaka idza arabta hadisa Anas cewa lalle kai mai karatu in ka fahimci hadisin Anas dan Malik Allah kara musu yarda arabta anna qawluhu fi hadisi itban zaka ga cewa fadin sa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi itban wa inna Allah harama alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajhallah zaka fahimci cewa ma'anar fadin manzo Allah da yace duk wanda ya fadi hakika Allah haramta wuta ga duk wanda yace la ilaha illallah yana mai neman yardar Allah tare da ikhlasi zaka fahimci me ake nufi anna tarka shirku laysa qawlu habil lisan cewa anna ya nini ana malam ubaidu ya nan gure yake mas'ala ta 10 nan kaman nawa ya dan ta 12 kai tai 12 haka ta 13 karshen ne yawa shi ne abin da na bai ka ba idan ka hada hadisin Anas dan Malik Allah ya kare ya dagare shi wanda yace yabu na adama law ataita ni bi qurabil ardi ko sai ka hada shi da hadisin itibar ibn Malik da yace inna Allah harama alan nari ko man qala la ilaha illallah yabtahi bi zalika wajhallah in ka hada wannan hadisi guda biyu zai bayyana maka cewa annahu tarku shirk ana nufin bare shirka laysa qawlu habil lisan ba fadan kalma a harshe kawai ba koda ka fade ta kuma kana wa Allah kishiya mutai yana shirka yana kaza to shi baya daga cikin wanda ake magana za su dace anan barin shirka shine babban abin da ake nema arabiya 10 ta 14 ta'ammulul jam'u baina kauni isa wa muhammadun abdillahi wa rasulai ta'ammuli a jam'i lura da hadawa da aka yi jam'i tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa dukan su biyun nan bayin Allah ne guda biyu kuma manzannin Allah ne dukan su su biyun nan mu lura da wannan ko hadisin duka sai aka hada su gaba daya me dalili saboda annabi isa alaihi salam akwai masu aqidan dauka kashi daga matsayin sa na bawa zuwa ga me daraja ta abun bauta ko daga Allah. Shi yasa aka hada su cikin hadisi guda dai. Dukkanin su bayin Allah ne. Kamar yadda shi da kansa abin da ya furta kenan. Tun yana zanin goyo da Allah ya bashi dama yayin magana sai ya ce qala inni abdullahi ataniyal kitaba. Yace ni bawan Allah ne kuma Allah zai ba ni littafi. An gane wannan ko? Wani aya Allah ya ce lan yastankifal masihu an yakuna abdullahi abdan lillah. Annabi Isa dan Maryamu ba zai kiyamaci ya kasance bawa ga Allah ba. To shi sai aka gwama tsakanin Nabi Muhammad da Annabi Isa. Ba kawo sauran annabawa ba saboda sauran annabawa babu wannan rigimin a kayan su ko? To dukkan su guda biyun nan bayin Allah ne kuma manzannin Allah ne. Dole mu yarda da haka. Shi yasa mu musulmai ba mu ƙaryata annaba ma gaba da Annabi Isa alaihi salam. Ai sharadi ne ma na imaninmu sai mun yarda da manzancinsa. An gane wannan ko? Da haka mu ne muka fi cancanta ma da Annabi Isa alaihi salam ba su ba ko? Tunda mun yarda da shi a matsayin bawan Allah manzan Allah. Sannan muka yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin bawan Allah ko manzan Allah kuma shari'arsa ta shafe ta Annabi Isa dan Maryam. Kuma ko Annabi Isa ya dawo duniya ba zai dawo matsayin sa na annabi manzo ba. Zai dawo matsayin wa mai bin shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi saboda shine khatimin nabiyyi cikamakin annabawa. Al-Khamisa 10:15 ma'rifatul ikhtisasi Isa bi kaunihi kalimatullah. Ma'rifat ikhtisasu Isa bi kaunihi kalimatullah. Sanin kebantuwar Annabi Isa da kasancewarsa kalmar Allah. Shi yasa ya ce wa kalimatuhu ko kuma shi Annabi Isa kalmar Allah ce, ma'ana Allah halice shi ne da wannan kalma ta kun fayakun kasance sai ya ci gaba da kasancewa. An gane ko? To sanin cewa shi ma Annabi Isa kalmar Allah ne. Shi ba Allah ba ne, ba ɗan Allah ba ne. As-sadisa 10:16 ma'rifatu kaunuhu ruhan minhu. Sanin kasancewarsa ruhi daga Allah. Ma'ana wani ruhi daga cikin ruhi da Allah ya halitta. Mu gane fasarar nan fa. Ba wani ɓangare ne daga Ubangiji ba. A'a ruhi ne daga cikin ruhi da Allah ta'ala ya halitta. Shi ne wa ruhun min. As-sabi'a 10:17 ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Mun fahimci falalar imani da aljanna da wuta. Shi wannan hadisi dai na wato hadisi Ubadah ibn Sabit cewa aljanna gaskiya ne kuma wuta ma gaskiya ne. A dalilin yadda da su shi ma yakan sa bawa ya samu shiga aljanna. As-samina 10:18 ma'rifatu qawluhu ala ma kana min al-amali. Mun fahimci fadin sa ma'anar fadin manzo sallama da yace adkalahu Allahu aljannata, Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al-amali, a bisa abin da ya kasance shi bawa yana yi na daga aiki. Ma'ana koda wayin kana lahu dhunubun duna shi, koda yana da zunubai wanda ba shirka ba, Allah zai sa shi aljanna. At-tasi'a 10:19 ma'rifatu anna al-mizana lahu kiffatan. Fadi fahimtan cewa ma'auni a ranar tashin kiyama yana da tafuka guda biyu. Cikin hadisin nan na Annabi Isa alaihi salam. Al-20 ma'rifatu dhikril waji. Sanin wato ambatan al-wajhu fiska da aka ambata ga Allah ta'ala wanda sifa ce da cikin sifofi na zati. Ana tabbatar da su kamar yadda suka zo ba tare da korewa ba. To a takaice dai wannan babi falalan tauhidi yake karantar da mu. Tauhidi shi ne mafi kyawu, mafi girma daga cikin ayyuka da ake neman kusantar Allah da shi. Babu wani aikin da ya kai tauhidi falala. Shi yasa daga cikin babbar falalarsa yana kankarewa zunubai. In dai an gamu da Allah da kyakkyawan tauhidi, ko da ku akwai zunubai, akwai fata, akwai tsammanin samun rahama, amma da za a gamu da Allah ga tarin ayyukan lada, amma kuma an ji ana shirka, to Allah ba zai kalli wannan aikin ba, Allah ba zai bada sakamako ba. Allah ya taimake mu. A nan za mu takaita sai darasi na gaba insha Allah. Abinda muka karanta daidai, Allah ya tara mu cikin lada. Kuskure muna roƙo Allah ya mana afuwa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min laqidi ma tahawuna bihi alaina masa'ibad dunya ومتينا اللهم بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا كافك فينا لا أرحمنا وأغفر لنا الحمد لله رب العالمين.